ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا مسلا شي ميتارك البركة مسلا شي مغلقة انا تشكين غرم بوشي انا جار بوشي او انا سافيا بوشي مجيتا انا السبر يو قوم قوت رمضان هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم نقول ايا نريه لثلاثين شدة وانا كما يدو دي جيدة عشرين بوكي قوتا شدة ميلادية تدبو في الشابير وانا مجلسي na tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kahfi. Gabanin mu shiga tafsiri za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi. Akwai wanda yake tambaya game da ayar da muka fassara ko muka yi bayanin ta a baya, wa zarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada, inda Allah ta'ala yake cewa sai muka yi duka bisa kunduwarsu, muka ce wannan kinaya ce, ana nufin sanya bacci, sa musu bacci mai nauyi wanda aka dakatar da hasa ta su ta ji ya kasance ba ta aiki. Wanda kamar yadda cikin bayani muka ce, idan mutum yana bacci dukkan wasu hawasu nani da yake amfani da su kan dakata, amma banda hasa ta ji ita wannan tana ci gaba da aiki, amma su sai aka dakatar da ita ya kasance ba sa jin wani motsi, domin yawan jin kwaramiya da motsi da saututtuka zai sanya baccin nasu ba zai yi nauyi ba. Ana barwa mutum kafar jinsa saboda ta nan ne ake tayar da bacci, za ka kira sunansa to zai tashi. Ce saboda haka wasu malamai suka ce ta nan bacci yake kama ɗan adam, duk da cewa wannan istintajin su ne, shi bacci har yanzu sirri ne, ba wanda ya san hakikanin sa, ba wanda ya san hakikanin ya bacci yake. To kawai dai sun yi istinasi, wato sun wato ɗan yi amfani da wannan dama ta fadar Allah, wa zarabna ala adanihim, da kuma hadisin da muka karanta na Abu Dharr al-Ghifari, wanda aka ambaci wani mutum a gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa yanamu al-laylata hatta yusbih, yana bacci da daddare baya tashi har sai asuba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, zaka rajulun bala shaytanu fi udhunayhi, wanda mutum ne da shaytan yayi fitsari a kunnuwansa biyu. Kace to ambatan kunnuwa anan duk yana da kamar jejeniya da wannan aya, wa zarabna ala azani. To shine shi mai tambaya yake tambaya game da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa, inna ainiya tana bani wa la yanamu qalbi, idanuwa na suna bacci zuciyata ba ta bacci. Ko kuma cewa baccin annabawa, tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum, idanuwansu abin nan su suke bacci amma banda zukatansu. To kamar yana gani, to ya za a haɗa wannan da wancan bayani? To babu wani cin karo bare har a nemi ya za a haɗa su. Magana ce ta cewa ido baya idan annabawa za a ga alamar kamar bacci suke amma zukatansu ba sa bacci, ko kuma shi karan kansa Annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya tabbata a wannan hadisi na Aisha da take cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, idanuwansa su suke bacci amma banda zuciyarsa. Da hadisin Jabir, lokacin da aka turo mala'iku su zo su tsaga zuciyar kirjin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, su fitar da dukkan wani rago na shaytan daga ciki. A cikin hadisin kaga mala'iku suke cewa, wasu daga cikin mala'iku suka ce ai bacci yake, sai wasu suka ce a'a, إن العين نائمة والقلب يقظان. idan da yake bacci amma zuciyar ba bacci take ba, a fadake take, a farke take. To wannan yana nuna cewa lokacin da bacci ya shiga jikin mutum yana kama ido, yana kama zuciya. Ba wai yana magana ta ina bacci yake shiga ba, ba ana magana cewa bacci yana shiga ta ido bane. Sai yasa har zai yi tunanin toya kuma can an ce wadarabna ala azani, dan kuma gashi an ce inna ilayya tanamani. In bacci ya shiga jikin mutum duk gabobinsa gaba daya sukan yi relax, ma'ana su ma duk baccin yakan kama su. Zarar bacci ya shige mutum yana ma fara shigarsa zai ji duk jikinsa ya mutu. Wannan duk alamar barci ya shiga ko ina. To annabi sallallahu alaihi wasallam anan yana magana cewa bacci baya wato tasiri zuwa a zuciyarsa. Yana illa iyaka na tsayawa idan ne kawai, idansa za a ganta a rufe, idanunsa za a gansu a rufe, amma zuciyarsa a buɗe take, a farke take. So kaga anan ba magana ake ta ina bacci yake shiga jikin mutum ba. Inda wannan ne sai ka ce to ai an ce wala yanamu qalbi, sai ka ce to ta zuciya kenan, shi ma yana shiga ta zuciya. Bacci har yanzu wani sirri ne da ɗan adam bai gano hakikaninsa ba. Zai nuna maka cewa wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, da Allah ta'ala ya faɗa haka ne. Ya zama da ga wani abu da ɗan adam yake yi kullum amma har yanzu bai gama gane sirrinsa ba. Sai kuma wanda yake tambaya game da addu'ar buɗe baki, ana yin ta ne kafin a buɗe bakin ko bayan an buɗe bakin? Sau tari mukan yi kafin a buɗe baki, wato lokacin da rana ta tafi faɗuwa dab da za a kira sallah, to a lokacin akan yi addu'ar. To amma zahirin hadisan suna nuna cewa sai an yi buɗe bakin ake addu'ar. To ka sha ruwa ko ka ci dabinan ka kamar yadda sunna ta ce, ko baka samu ruwan ba, baka samu dabinan ba, ka dai yi buɗe baki da koma menene, to a lokacin ne za ka ce zahaba zama'u wa tallatu al-urubu wa thabata al-ajru insha Allah. Ce kishirwa yanzu ta kare, an ta zo ƙarshe, ka sha ruwa ka bushe, kaga za ka ce kishirwa ta zo ƙarshe. Wa tallatu al-urubu, jijiyoyin jiki sun jike, sun jika, makoshi ya jika. In baka ci komai baka sha komai ba, ina maganar kishirwa ta tafi ko jijiyoyi sun jika, ba wani kana bushe. Saboda nan kana faɗar abin da ya riga ya tabbata ne, wata batal ajru insha Allah, in Allah ya yarda lada ya gama tabbata ya cika mun kai lafiya. Amma in baka sha ruwa ba, wani abu ya zo fa wanda zai ja ka kai azumin ka ga yi, baka cewa tabbatal ajru. To a bisa yadda hadisi yake nunawa, sai bayan ka sha to sai kai addu'a, kai tawassuli da wannan azumin da ka kai lafiya. Sai mai tambaya game da wanda ke tambayar cewa mutum ya iya bin liman sallar tarawihi ko tahajjudi ya bi shi har ƙarshen sallah har wujiri, sannan kuma in ya koma gida ya sake yin wasu nafilu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ij'alu akhira salatikum bil-layli witra, ku sanya ƙarshen sallar ku a dare ta zama wujiri. Wannan shi aka fi so, wannan baya hana wani lokaci idan mutum ya tashi ya buƙaci ya yi wasu nafilu ya yi, amma dai an fi son ya zama ƙarshen abin da zai bari a sallarsa shine wujiri. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan tashi ya yi wasu rakawoyi guda biyu bayan wujiri. Wannan ta ba wa wasu malamai damar su ce ana iya yi, amma dai abin da yake shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi kira zuwa gare shi shine sanya ƙarshen sallar dare ta zama wujiri. In ka san cewa za ka sake yin wasu raka'o'i, to in liman ya kai ƙarshen abin da sai ka haƙura, in ka je ka yi sauran raka'o'in ka yi wujiri, amma dai ka yi kwaɗayin ya zan ƙarshen sallar ka zama wujiri. Sai wanda yake tambaya shin bismillah tana cikin fatiha kuma wajibi ne sai an karanta ta a sallah? To wannan ina ga ya koma ga tafsirin da muka yi na tafsirin suratul fatiha. Ne tafsirin suratul fatiha mun yi maganar bismillah shin wani bangare ne daga cikin fatiha ko ko ba bangare ne a cikin fatiha ba, ko ko bangare ne a cikin fatiha amma sauran surori kuma mabudi ne? Wanda wannan shine magana rabi. Na farko dai bil ijma Fatiha abin nan kai afwan bismillah bil ijma' alqur'ani ne kamar da zuwa cikin suratul naml innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim saboda ka bil ijma' wannan malamai sun haru akan cewa alqur'ani ce sannan magana mafi rinjaye cewa wani bangare na suratul fatiha ita ce ayar farko a suratul fatiha da ita aka bude suratul fatiha sannan kuma a sauran surori fawasil ce wato tana zuwa ne domin rabewa tsakanin wannan sura da kuma surar da za ta zo gaba in banda tsakanin al-anfal da suratul tauba anan ne babu ita amma duk sauran kamar yadda hadisin Abdullahi dan Abbas ya tabbatar cewa fasil ce wato Allah ta'ala in aka kai karshen wata sura sai yakan kawo bismillah akan kawo bismillah dan ta zama rabewa tsakanin ta da surar da take zuwa wannan magana da tace ta birjaye cikin maganganun malamai amma idan ka koma ga tafsirin zaka ji dogon sharhi kwanakin kasaru wani yana tambaya kwanakin kasaru suna da iyaka matukar mutum yana halin tafiya in dai ba ya zo da niyyar zama ba ya zo gari da niyyar zama to wannan ba shi da kasaru amma in dai ya je gari da niyyar zai yi wasu bukatun sa ne ya tafi to ko kwana nawa yayi zai yi ci gaba da yin kasarsa a bisa kauli mafi rinjaye akwai kaulin da yake haddali abin kayyade abin da kwana hudu to amma kauli dai wanda yafi karfin dalilai shine cewa kwanakin kasaru suna da alaka ne da kasancewar mutum matafiyi ne ko kuma zaunin gari in ya zo da niyyar zama mutum ya ta dauko iyalinsa ya kawo gari da niyyar cewa nan zai zauna da iyalinsa shikenan kasaru ta rabu da shi kenan amma matukar zuwa yayi wasu bukatu ne suka kawo shi zai yi kwana hudu kwana goma zai yi wata daya wata biyu yana da damar yayin kasaru matukar bai shiga sallah a bayan dan gari ba in zai yi sallah a bayan liman mazaunin gari to dole ne ya bi liman a kai sallah har karshe da shi wanda ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi kasaru kwana 19 a Makka yayi kasar kwana 20 a Tabuka kuma Allah ta'ala ya hada hukuncin kasaru ne da sha'anin tafiya wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salat idan kun yi tafiya a bayan kasa ba wani laifi akan ku yi kasaru da sallah saboda ka abun an jingina shi ne an wato jingina shi ne ga halin tafiya ga matafi ba halin kwanakin adadin da zai yi ba saboda haka wannan shine kauli mafi rinjaye kuma ka dauki kaulin jumhur wadanda su suke ganin cewa kai ka wuce adadin kwana hudu to shikenan kai kwana hudu sai ka ci gaba da cikewa mu dai kasar muke sai kuma wanda yake tambaya game da fadar Allah ta'ala wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha sai kuma ayar da take gaba wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha cewa ya akai a ayar farko ba a kawo ba aka ce futihat abwabuha sai kuma aya ta gaba sai aka ce wa futihat abwabuha na'am abinda yasa kamar da malamai suke cewa ayar farko ita ce ta mu'minai wasiqa ta kafirai afwan ta kafirai ita ce ba a faɗi wa mutum ba wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha an gargada an kora waɗanda suka kafirta zuwa ga jahannama zumaran wato kungiya kungiya dodo dodo jama'a jama'a hatta idza ja'uha har sai lokacin da suka zo futihat abwabuha aka buɗe kofofin jahannama waɗancan kuma wasiqal ladina taqaw rabbahum an gargada waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu ilal jannati zuwa ga aljanna zumaran kungiya kungiya hatta idza ja'uha har lokacin da suka zo wa futihat abwabuha alhalin an riga an bude kofofinta kaga waɗancan sai sun je sannan za a bude saboda haka za a kora su sai sun je gabanta fujatan bagatatan ba zata sai kawai su za bude musu kofar jahannama ka san wannan yafi ban tsoro wasu malaman suka ce dan kada ma wani abu na azaban ta ma ya ragu yayin da za a bude ta a jira su zo to wata kila wani tirrin na ta ma ya ragu to ba za a bari sai sun zo dab da ita ana buda aka tankada su sai a rike saboda babu abin da ya fita na wadancan kuma wasiqal ladina wasiqal ladina taqaw rabbuhum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha su kuma za a bude musu kofofin ta tun kafin ba su zo ba tun kafin su karaso su fara dandanar jin abin nan dinta su fara jin tiririnta kuje su fara jin duminta saboda ka tun kafin su karaso sun fara shiga ni'imarta kamar yadda ake wa mai ba abin nan ake wa bako wanda za a tare shi ba sai ya zo ba za a bude inda zai a gidan liyafa a'a an gama budewa an shirya kawai yana zuwa cewa zai bismillah shiga ga waɗanda suke jiran sa nan suna tsaye suna jiran sa a komar ba wai sai ya zo ba kuma ana ina makulli aje a nemo makulli kaga anan babu kulawa amma kafin ya zo an shirya komai an bude komar kawai shi ake jira shi zai zo kawai a wuce da shi saboda ka suka bun su iso an ma riga an bude shine amfanin wannan wawudin wawu ce haliya ai wal halu anna babaha qad futihat an riga an bude babin kofar ta mala'iku suna jira yana zuwa a ce salamun alaikum tuntum fadkhuluha khalidin sai wanda yake tambaya game da saki ga matar da take al'ada cewa ya saki matar sana al'ada to me zai yi shike da ta saku ka saki ta tana al'ada ta saku kuma kai bid'a saki mace tana al'ada ya saba wa sunna na saki shine mutum ya saki matarsa bayan ta yi tsarki bai kusance ta ba wannan ita ce sunna amma in tana cikin al'ada ya saki ta to yayi at-talaqul bid'i saki na bid'a a gurin mafi yawancin malamai sakin yayi wanda kuma wannan ita ce magana mafi rinjaye mafi karfin dalili cewa sakin yayi kamar yadda Allah ta kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatarwa da Abdullahi dan Umar saki daya yayin da ya saki matarsa tana cikin idda saboda ka sake ta tana cikin afwan tana cikin abin al'ada saboda ka sake ta tana al'ada to ta saku saboda haka sai dai kuma in akwai kobe sai ka dawo da ita in ba sakin farko ba dan ba saki na uku bane sai wanda da yake tambaya game da ya ga wasu idan liman yayi sallama suna bin liman sallah liman yayi sallama amma ba za su yi sallama tare da shi ba suna ganin kamar akwai wasu bukatun su basu gama roƙo ba a cikin sallah saboda haka sai su jira sai sun gama sannan su yi sallama to wannan ya sabawa umarnin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya bawa kowane mamu da yake bin liman sallah cewa ya bi limaminsa sau da gaba ya bi limaminsa sau da gaba Annabi sallallahu alaihi wa sallam inna ma ju'ila al-imam fi yutamma bihi fa idha kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir fa idha raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace an sanya liman ne dan ayi koyi da shi saboda haka in yayi kabbara koma ku yi in yayi ruku'u ku yi haka ake so ya zama da kana yi bayan yayi amma in ya kasance liman yayi sallama kai kuma ka bar wato ka yi sallama kana jiran sai ka gama abin da kake yaro da zaman kanka kenan ba tare da liman kake ba wanda ya saba wa abin da aka wajabta maka na mutaba'atul imam kai wa liman biyayya a cikin koyi da kake yi da shi a sallah sai wanda shi kuma yake tambaya game da kiran sallah ga salloli biyu da ake hadawa yace ya ga wasu in za su irin hada salloli biyu saboda larura to in aka yi sallar gaban magriba za a tashi a kawo isha'i sai a kira sallah sunna shine ba a kira sallah kiran sallah ana sanar da lokaci ne cewa lokaci yayi yayin da za ku hada sallah kiran sallar farko za a kira mata sallah ita ce magriba wannan dama a lokacin ta ne ta biyu lokacin ta bai yi ba saboda wanda yake gidansa kamar mata da suke gidansu kaga su lokacin ta bai yi ba ko wanda yake gida misali mara lafiya a gida ko wanda ba yake da uzuri ba zai fito masallaci ba ko bai samu ya fito masallaci ba shi lokacin ta bai yi ba gurinsa saboda haka babu magana a sanar da mutane cewa lokaci yayi ku dai da za ku hada sai ku yi ikama ku hada sallar ku wannan shine za ka ga cewa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a hada salloli kamar sallah a Muzdalifa za ka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam in an zo Muzdalifa mahajjaci ko mahajjata in suka zo Muzdalifa za su yi sallar magriba da isha'i za su kira sallah ɗaya ne sai su yi sallar magriba sai su yi ikama ba sai ki kiran sallar za'i ba saboda haka babu sai saki kiran sallar zakarin waɗannan salloli guda biyu wanda yake ya ga ya ji cewa yadda abi mai nafila mai farilla mai nafila sallah haka ne ce to idan ya kasance bai yi isha'i ba to shine yake cewa an yadda abi wanda yake mai farilla ba mai nafila yace to idan bai yi sallar isha'i bai zo bayan limamin da yake sallar tarawihi amma hurhudu yake hadawa iri ya raka'a biyu maimakon ya zauna ya sallama sai ya miƙe sai ya sai sai yayi biyu yayi hudu sannan ya sallama to shi da yake tambaya cewa yaya zai iya bin shi sallah a haka ba za ka bin shi sallah ba za ka bi sallar sa idan ya zama ba za ka saba da taka ba idan ya zama akwai sabawa da taka to ba za ka bi shi a irin wannan ba saboda kai sallar isha'i akwai tahiyya tsakanin rak'o'i biyu don haka anan kaga shi ba zai zauna ba zai zama tahiyya ba kamar ka zo ka samu mutum ne kamar wani ne yana sallar zai yi sallar magriba wani kuma zai yi sallar isha'i mai magriban ba zai ja shi ba saboda ba zai tabbata ba su haɗu ba ko mai isha'i mai magriba ya bi shi ba za su haɗu ba saboda haka irin wannan sai kai sallar ka sai kuma wanda yake maganar cewa ya ji wai shin akwai hadisin da yake maganar cewa salati ranar juma'a ya fi karatun qur'ani falala to ban san wannan ba gaskiya ban san hadisin ba na dai san akwai hadisi da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fadaitar ga yi masa salati lailatul juma'a da ranar juma'a yawaita yi masa salati a daren juma'a wato alhamis da daddare ya kuma yin juma'a wannan ya zo amma fifita salatin akan alqur'ani wannan ba ni dai ban san wannan hadisin ba sai kuma yan uwa da suke neman addu'a bisa wasu bukatunsu Allah ta'ala ya biya musu sa su a cikin addu'o'inmu Allah ta'ala ya biya musu bukatunsu na alkhairi akwai wasu wadanda suka wata da ta rubuto tana maganar taya ta da addu'a ta samu mijin aure saboda duk wanda ya fito neman aurenta sai abu kamar zai yiwu sai kuma kaga ya bace bace kuma ba a daina ganin sa kuma bai san me aka yi masa ba to kuma ta ce har yan uwanta ma haka ne saboda ka aibata addu'a a yi musu addu'a Allah ta'ala ya ba su miji na kwarai za mu ci gaba da بسم الله الرحمن
الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
الله تعالى يجي وكذلك عثرنا عليهم ليتساء وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق حكنا مكنونا ومتاني إن سكي مكنونا ومتاني قرن دولنا سمالي سكي ليعلموا أن وعد الله حق لومن سنجوا الكور الله تعالى تسكياني وأن الساعة لا ريب فيها كما جوا للي القيامة باب شكو أجمينتا إذ يتنازعون أمرهم بينهم إذ يتنازعون أمرهم وبينهم أمرهم لوك تشند سكي جايية مكان سدن قند الأمر وأن النيارة قمد الأمر وأن السماوي وقالوا ابنوا عليهم بنيانا زي وسوكا شي كوكينا كوتايا تكيني اكاس ربهم اعلم بهم وبين كيجن سوسيا بسن حال سوسكي قال الذين غلبوا على عمرهم لنتخذن عليهم مسجدا sai waɗanda suka yi rinjaye game da al'amarin su sai suka ce lalle tabbas wallahi sai mun yi masallaci akan su. A daidai wannan ayar muka tsaya jiya inda muke maganar cewa wasu sun fake karkashin wannan ayar sun yi hujja da ita akan al'amura guda biyu. Al'amari na farko halarcin gine kabari, wato bayan an binne mutum a kabarinsa ko a gina wani ɗaki a kewaye shi a cikin wani ɗaki ko wata ƙubba a sashi a ciki bayan kabarin nasa. To wasu sun yi hujja da wannan saboda faɗar masu cewa ibnu alaihim bunyanan, ku yi gini ku tayar da gini a kansu. Suka ce wannan yana nuna halaccin a tayar da gini a kan kabari ko a gine kabari ko a yi masa rumfa ko a masa ɗaki ta hanyar gini. To muka ce wannan ba zai zama hujja ba bisa ga yin haka. Akwai shin al'allama Abdurrahman ibn Yahya al-Mu'allimi ya yi littafi mai suna Imaratul Quburi fil Masajid, Imaratul Quburi fi al-Islam, wato gina makabarta ko gina kaburbura hukuncinsa a musulunci. Ya yi doguwar magana amma za mu takaita maganar da ya yi. Cikin maganarsa ya kawo wannan shubha da wasu suka fake da ita wajen halatta wa mutane gine kabari, ba wai gina makabarta ba, gine kabari. A cikin abin da yake cewa a takaice a dunkule, saboda littafin nasa yana da yawa, amma a dunkule abin da yake cewa, yace aka dubi siyakin ita wannan kissa, wannan kissa ta Ashabul Kafi da yadda Allah Ta'ala ya ba da labarin su, za mu ga cewa wannan da suka aika zuwa cikin gari ya je ya kuma dawo, kuma al'amarin su ya tori, al'amarin Allah Ta'ala ya fallasa al'amarin su. Duk da ba a gaya mana ba bayan dawo, bayan taho wasu, Al-Qur'ani bai gaya mana ba bayan ya taho da mutanen gari ya akai ya akai ya akai me ya faru. Al-Qur'ani duk bai mana wannan bayani ba, kamar yadda a jiya muka yi wannan jawabi, illa iyaka za mu fahimta akwai wasu ihtimalat ko wasu abubuwa da za su iya su faru su suka faru a lokacin. Ko dai ya kasance waɗannan samari bayan shi wannan ya je ya shiga wajensu, sun fito sun zauna da waɗannan mutanen gari, sun kuma labarta musu duk abin da ya faru na labarinsu, an kuma tabbatar da ayar da Allah Ta'ala yake so ya tabbatar a cikin labarinsu cewa dukkan wani wanda ya mutu Allah Ta'ala zai iya tayar da jikinsa, gangar jikinsa ya dawo masa da ransa. Wannan aya ta tabbata ga mutane, suka ji labarinsu cewa ga tun lokacin da suka kwanta bacci gashi kuma Allah ya tsare jikunansu, ya tsare komai nashi har zuwa wannan lokaci sanda ya tashe su. Suka gama aka samu wannan aya ta tabbata, samari suka koma cikin kogo. Wannan tsoron da Allah Ta'ala ya sanya a inda suke, wanda Allah Ta'ala ya ke cewa law tala'ta alaihim lawallaita minhum firaran wa lamula'ta minhum ru'ba, wannan tsoron da Allah Ta'ala ya sanya a gurin sai ya sake dawowa kamar yadda yake a farko. Saboda haka mutanen da suke waje ba za su iya shiga ciki ba, za ka suka yi ta jira ko yaran za su sake fitowa, ba su fito ba suka jira kwanaki ƙarshe suka shiga tantama, to yaran komawa suka yi bacci kamar yadda za suke ko ba a mutuwa suka yi. Wannan ihtimal na farko kenan, probability na farko kenan. Ihtimali na biyu ya kasance wannan tsoron da Allah Ta'ala ya sanya na gurin, Allah Ta'ala ya ɗauke shi da mutanen aka zo gaba ɗaya aka shiga cikin kogon. Wannan ayar da Ubangiji Ta'ala yake so ya tabbatar, hujjar da yake so ya tabbatar ƙarƙashin kissarsu ta tabbata ga wannan mutane. Sannan su kuma samarin suka ce kowa ya fita, a fita. Aka fita sai kuma tsoron da Allah Ta'ala ya sanya a kogon sai ya sake dawowa. Saboda haka mutane ba su iya komawa suka shiga cikin kogon ba, don haka ba su ji ba sanya yaran suke ciki ba, suka jira ko yaran da za su fito ba su fito ba, ƙarshe suka shiga wancan taraddudi, shin sun koma bacci ne kamar yadda suke a da ko ku a'a? Allah Ta'ala ya karɓi ransu. Ihtimali na uku ya kasance matasan suna tare da mutanen bayan sun gaya musu kissarsu da komai da komai, sai suka koma suka kwanta. Suna kwantawa sai wannan tsoron da yake cikin kogon sai ya dawo. Don haka mutanen da suke tare da shi suka fita abin da suka basu. Suka fita suka tsaya suka jira suka jira ko yaran nan za su tashi su fito ba su dawo ko su ga sun fito ba. Dan ma suka ci gaba da tararrinsu cewa to ko sun koma baccinsu ne kamar da ko kuma sun mutu. Wanda wannan shine ma'anar rabbu ma'alamu bihim. Ubangijinsu ya san halin da suke ciki. Sun koma baccinsu ne na farko ko kuma a'a sun mutu. Don ba su san irin halin da suke ciki ba. Akwai wani probability na gaba wanda shi yana da rauni. A ce a gabansu yaran suka koma bacci, su kuma suka yi ta kokarin su tayar da su, su tayar da su, amma ba su tashi ba, saboda haka suka fito suka basu. To inda a ce sun ga haka, ai a nan za su iya tabbatarwa cewa sun mutu ko suna da rai, ba za su ke rabbuhum a'lamu bihim ba. Cewa rabbuhum a'lamu bihim yaran suna taraddudi, yaran nan a wani yanayi suke su dai ba su sani ba, Ubangiji kawai shi ya bar wa kansa sanin wannan. To kaga a nan idan suka ce ibnu alaihim bunyana, ku yi gini, ku tada gini a kansu, suna nufin a tada gini a kan makabarta, ba su tabbatar da mutum ya mutu ba. Kaga ba maganar makabarta ake ba, maganar wasu ne da suke cikin kogo, ba a san yanayin da suke ciki. To a tayar da gini wanda zai rufe bakin kogon, kada a bar shi a haka. Sun yi kwana da kwanaki shiru ba su ji komai, kuma sun bace musu ba za su iya shiga inda suke ba. To a yi gini don a tsare su. Kaga anan ba magana ake aikan gini kan kabari ba, ina kabarin yake? Ai sai mutum ya mutu ne ake cewa an yi masa kabari, sannan kuma a ce an yi maganar gini. To ba a yi maganar kabarin ba ma, ba a yi maganar mutuwar ba ma. A ce ta a yi gini, ba magana ce ta a yi gini a kan kabari ba, tunda babu maganar ma sun tabbatar da an mutu, ballanta na a yi maganar kabari. Sannan kada a manta cewa su waɗannan matasa ma a cikin farfajiyar kogo suke. A cikin su hannun kafi suke, ba wani makabari da aka sa su a ciki, ba a yi rami aka sa su a cikin farfajiyar kogo suke. Inda za a yi gini ne za a yi a kofar kogon, ginin zai kasance ne a kofar shiga kogon. To kaga anan ba gini ne irin ka yi gini a cikin kan kabari ba, ko ka zagaye kabari da gini, a bakin kogo za a yi abin nan, saboda masu ginin ba za su shiga cikin kogon ba. Bare har su yi gini a ciki a ce sun gine makabarinsu. Saboda me? Saboda ai gurin Allah Ta'ala ya sanya tsoro a ciki. Wala mulaita minhum ru'ba. Saboda kaga ba yuwar ma a shiga, bare a ce an shiga ciki an gine musu kabarin. A bakin kogo aka yi abin nan. Saboda kaga yana kama da makabarta, wannan kogon ya zama kamar wata makabarta ce, kamar yadda za a zagaye a yi fensin din makabarta. Kaga ba ta an yi gini akan kabari. An zagaye makabarta, to su ma tunda kogon yana da baki, yana da kofa, to aka gine kofar kogon, kaga ba a ce an yi gine akan kabari. Don haka wani ma shi ma a yi masa daki kamar shi ma ashabul kahfi ne. Saboda haka idan ma muka ce ko da za mu ce ma su sun tabbatar da cewa yaran sun mutu, sun tabbatar da cewa yaran nan duka sun mutu, to wannan ginin da za su yi daidai yake da a ce ga wani kabari wani bangarensa ya fashe ya rushe, a maida shi a rufe. Saboda haka tunda kogon ne gaba ɗaya kamar kabarinsu, to kaga ba zai yi a basu a fili haka ba. Don haka sai a rufe bakin kogon, sai ya zama gaba ɗaya kogon ya zama kamar kabari. Kaga ina maganar wani ya zo ya yi masa kabari a rufe shi, kuma sannan a zo a yi wata kubba a kansa. Ko banda wannan ma akwai abin da wasu malamai suke faɗa cewa zai yiwu ma ginin duk da ake magana irin gini ne da za a yi, ba wai gini ne na irin wanda za a yi wa kabari ba, a gini ne da za a yi shi a gurin don ya zama alama ta tarihi. Alama ta tarihi. To kaga in gini ne wanda zai zama alama ta wanda zai zo ya gane cewa wannan gurin akwai wani abu da ya faru, ko kuma akwai labarin wasu samari, to za a yi shi ne a gurin da yake kowa da kowa zai gani. Ba za a yi shi a gurin da yake a abin nan ba. Ina ne ya fi dacewa kowa da kowa ya gani saman dutsen, a yi gini a saman dutsen, ko kuma a yi shi a wajen kogon ta inda mutum ya taho zai hango. Kuma wannan shi ya fi kusa da kalmar ala da aka yi amfani da ita a cikin aya, da Allah Ta'ala ya ce ibnu alaihim ala, ala kaga yana nuna isti'la, wato akan ya zama na akan dutsen akan koban ku yi wani gini al-muallimi yana cewa al-haqqu alladhi la rayba fihi gaskiyar da babu shakka a cikin ta annal murada bihi al-bina' li sadd bab al-kahf abinda ake nufi shine ginin da za a rufe kofar wannan kogo li'anna muwaratu jusati fitiyati amru daruri saboda a koyi gawo wannan su waɗannan yaran wani abu ne wanda ya zama tilas ba zai yi abar gawo su a fili ba la budda minhu wa hamlul bina'i ala hadha al-amr ad-daruri awla min hamli ala shay'in akhar ka dauka gidan da aka yi akan wannan darurarci yafi ka dauka an yi gini ne kawai saboda a gine gabarin su wanda wannan shi ake magana akan sa saboda kaga ayar ba yadda za a zama hujja ga wani wanda zai zo ya gine kabarin sa bayan an yi kabari kuma a gine kabarin ai masa daki ko ai masa wata kofa wani dum haka wani abu na farko kenan abu na biyu da wasu suka yi hujja da wannan aya ne akan sa shine halancin yin masallaci shi kuma saboda maganar alladhina galabu ala amrihim falanattakhidanna alaihim masjida to wannan hujjar malamai da yawa sun yi watsi da ita malamai da dama sun yi watsi da wannan hujjar kadan daga cikin su akwai Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi a cikin tafsirin su Jami'ul الجامع لأحكام القرآن أتشكي يكي جيوا فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز يكي جيوا يم سلا تأكن قبر برا دسلا أتشكي مكبرتا كوكيني أكن قبري إلى غير ذلك دسولا أبو وائل ونن أبند سنة تزود حناوة يكي تونا أبن abun hanawa ne la yajuzu bai halatta ba sannan ya kawo hadisai wadanda suke magana akan hana wadannan abubuwa wanda zamu karanta wasu daga cikin su nan gaba ibnu rajab al-hanbali sharhin sahih bukhari da yayi mai suna fathul bari lokacin da yazo sharhin babin da imam al-bukhari ya kulla mai cewa nafshu quburi mushriki al-jahiliya wa ويتخذ مكانها مساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وما يكره من الصلاه في القبور باب ان امام البخاري يقول له اتكين للتاب سال الجامع الصحيح يكي جوا توني قبر قرى مشركي وانا سكا متو الجاهلية يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم يزو زي مسلاتين سأل مدينة ولن تزي جينا مسلاتين wata tsohuwar makabarta ce da a zamanin jahiliya ake binne mushrikai a ciki saboda haka da aka tashi sai yasa aka kwashe sauran kasusuwan waɗannan gawawaki aka share gurin sannan aka gina masallaci yace to da kuma a rika yin masallaci akan kaburbura ko a daidai abin a makabarta cikin makabarta yace da kuma domin fadar annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa la'anallahu alyahud اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الله يعلم ان يهوداوا da suka bayar da kaburburan annabawan su masallataiya da abinda ake karhantawa na yin sallah a cikin kaburbura ibnu rajab sai yake cewa maqsudul bukhari bi hadha albab abinda bukhari yake nufi da wannan babin karahatu salati bainal qubur wa ilayha haza yin sallah tsakanin kaburbura ko kuma a sa kabari gaba ai sallah واستدل لذلك بأن اتخاذ القبور مساجد ليس هو من شريعة الإسلام. يكف هجة أكن قكا لتشيوين مسلاتي أما قبرتا بايا لمتكين شريعة المسلمين بل من عمل اليهود أي كنين يهودا وقد لعن الله على ذا لعنهم الله وقد لعنهم صلى الله عليه وسلم على ذلك كما النبي صلى الله عليه وسلم يا لأنجيس أكن قكا وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه الحديث kuma alqur'ani ya nuna irin abin da hadisin ya nuna na cewa yahudawa suna yin mayar da kaburburan masabin da annabawan su yahuda da nasara suna mayar da kaburburan annabawan su da sadahan bayin su masallatai wa huwa qawlu Allah azza wa jalla fi tasaddi ashabil kahfi shine abin da Allah ta'ala yake fada a kissar mutanen gogo qala alladhina ghalabu ala amrihim la nattakhidanna alaihim masjida فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل اهل الغلبه على القبور انا سي الله تعالى يسنيا mayar da makabarta masallaci wani aiki ne na masu nuna karfi masu hada abin nan fada'aji ko wanda suke da iko a hannun su wazalika yushiru anna mustanadahum al-qahr wal-ghalaba wa tibau al-hawa wannan yana nuna maka cewa abinda suka dogara da shi ba hujja bace abinda suka dogara da shi shine qahru nuna karfi da suna da galaba da kuma fin san zuciya wa annahu laysa min fi'li ahli al-ilm wal fadl al-muttabi'in lima anzala Allah ala rusulihi min al-huda kuma wannan ya nuna cewa ba aiki ne na masu ilimi ba masu falala wanda suke bin abinda Allah ta'ala ya saukar wa manzannin sa na shari'a hakanan al-imam as-sana'ani a cikin littafin sa at-tarwir sharh al-jami' as-sadir yake cewa wa amma qawluhu ta'ala qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida yace wannan ayar da take cewa wadanda suka yi rinjaye bisa ga al'amarin su suka ce lalle sai mun yi masallaci akan su yace al-zahiru anna al-masjida laysa ala nafsi mahallihim shi zahiri yana nuna cewa ba akan kaburburan aka yi masallacin ba bal ala babil kafi a waje ne a daidai kofar shiga wannan kogo ala annahum laysu maqburina bal barizina ala zahir al-hadd sannan kuma su inje sana'ani shi sannan wadannan su wadannan matasa ba a cikin kaburbura suke ba a fili suke akan dandamalin wato kasa kama wa sabahu Allah ta'ala kamar yadda Allah ya sifanta falaysu dakhilina fi ahadith al-qabr saboda haka ba za su shiga cikin hadisan kabari ba thumma adh-dhahir yace sannan zahiri yana nuna anna al-muttakhidina alayhi masjidan laysu min ahli al-iman ma sun yin masallacin akan su ba mu'mine bane illa an yuqala sai dai idan wani ya ce inna Allah ta'ala qarrara ma qaluhu ai da suka ce lanattakhidanna alaihim masjida Allah ta'ala bai soki abinda suka faɗa ba don haka wanda ya nuna halacci walau kana muharraman lama qarrarahu da Allah ya da abin haram ne Allah ba zai yi shiru ba da sai ya ce to abinda suka yi ba daidai bane yace fal jawabul awwal to sai mu koma ga ansar farko ci ansar farko shine ba kabari bane don haka ba magana ce akan gina masallaci a makabarta ba duk da cewa mun furin jayar da cewa masu imani ne musulmi ne akan cewa ba musulmi bane haka nan al-allamatul alusi a cikin tafsirin saruhul maani shi ma da yazo daidai ga wannan ayar ya kuma kawo wannan shubha da wasu suke makalewa wannan aya wajen halatta gina masallatai akan kaburbura sai yake cewa laysa fiha akthar min hikayati qawli ta'ifatin min an-nas wa azmihim ala fi'l dhalika yace ba wani abu a cikin wannan aya sama da an kawo maganar wasu mutane da niyyar kudurin aniyar da suka cewa za su gina masallaci yace kawai wannan aya abinda ayar take cewa wa laysa kharijatan makhraj al-madh lahum kuma ayar ba wai tana yaban su bane ba wai maganar yaban su ake ba wal hadd ala ta'sibihim ba kuma kwadaitarwa ake kai ma kai goyi da su ba fa bata lam yaskut anna fihim ma'suman yace to tunda har bai tabbata cewa a cikin waɗannan mutane akwai wani ma'sumi wato wani annabi ba la yaruddu fi'luhum fadlan an azmihim ala mashru'iyyati ma kanu bi sanadihi aikin da suka yi ba ballantana ma kuma niyya suka yi zami to wannan ba zai nuna shari'ancin abin ba ai ba annabawa bane kamar a ce ne a baka labarin cewa wasu musulmi sun yi kaza wannan hujja ce a musulunci ba ita ce hujja a musulunci ba abinda yake hujja shine abinda ya zama wahayi ne alqur'ani ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam yace wa mimma yuqawwi qillat al-wusuq bi fi'lihim al-qawl bi anna al-murad bihim al-umara wa as-salatin kama ruwi a dan katada yace kuma abinda zai kara karfafa rashin yadda da waɗannan mutane da suka ce lanattakhidanna alaihim masjida abinda aka ruwaito na cewa masu mulki ne su suke wannan maganar kamar yadda Katada ya ambata to kaga ashe ba wai malaman ma cikin al'ummar bane suka faɗa haka a masu mulkin ne kawai suka faɗa haka wa ala hadha li qa'ilan an yaqula mal yace to wannan iya cewa inna ta'ifatan ula kanu mu'minina alimina bi adami shari'ati bi adami mashru'iyyati ittikhadhi masajid al-qubur wani na iya cewa wato kungiyar farko wanda suka ce ibnu alaihi budiyana mu'minai ne wadanda suke da ilimi a game da cewa ba daidai bane a yi masallatai akan kaburbura fa asharu bil bina'i ala babil kahfi wa saddihi sai suka ba da shawara cewa to ai gini a kofar shiga kogon dan a rufe shi wa kaffi ta'arud an ashabi dan kada a je ana shiga gurin wadannan bayin Allah ta yadda za a iya cutar da su. falam yaqbal al-umara minhu umara'u minhu amma sarakuna sai basu karbi wannan shawaran ba wa zadahum zalika wannan ma ya bata musu dai fa hatta aqsamu ala ittikhad al-masjid hasai suka yi rantsuwa cewa wallahi sai ma mun yi masallacin akai wa ka anna al-awwalina inma lam yushiru bid-dafn ma anna adh-dhahira huwa al-mashru' yace tayu su dahibar farko su ne jama'a ta farko ba su ba da shawarar cewa abin ne waɗannan ba sabari ba duk da cewa abin da yake ga shari'a shi ne abin ne su wanda suka mutu a abin ne su kama anna huwa al-mashru' indana fihi kama yadda mu ma wanda duk ya rasu binne shi ake yi li adami tahaqquqi maytu ba su ce abin ne su ba saboda ba su da tabbas cewa sun mutu wa mana'ahum min tahqiqihi annahum lam yaqdiru ala dukhuli alayhim kuma abinda ya hana su tabbatar da yaran da dare ko sun mutu ba za su iya shiga ba saboda tsoron da yake kansu kamar yadda aka ruwaito kamar yadda Abdul Razzaq da Ibn Munzir suka ruwaito daga Wahb ibn Munabbih Allah ya jefa musu haiba ta yadda ba za a iya matsawa kusa da su ba bari a tabbatar da ransu ko sun mutu to tunda ko ba a tabbatar sun mutu ba to bai kamata a ce an yi rami an rike su ba ولهذا قالوا سيدن هكا ستشي ربهم أعلم بهم وبنجد الشسولة يبسن يبقوا سنن على الدسكي تكي وسا أقوى أن الدسكي قال ما عيسونا ندري حريا زما سنا ندري وما ذا سبتو سوري أنصار المهدي إن المهدي بين سوزات دي مكامسا وانا مغانا شيدة متئنجان تبا باب ونوان دا الله تعالى يسن يامسا لدي وإلو وانو وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد سوالا كباب مغانا شيوا سنانا da haka wannan koda an ambaci koda wasu sun fade ta magana ce mara tushe shi yasa al-Alusi a cikin littafin Sarhul Ma'ani ya kawo ta domin ya rushe ta to muna cikin wani zamani na zara'i na jin abubuwa bakin abubuwa saboda haka ba mamaki kaga wasu samari da janjami su ce maka su ma kuma sabon kafiri ai ta gwagwagwa da su kuma ba abin babaki bane kullun zai kullun sababbin kungiyoyi za ka yi ta ci kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya ba wa al'ummarsa wannan wato tabbacin cewa haka za a yi ta samu irin wannan kai dai kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar maka abin da za ka kankame ka rike in da ka rike wannan duk wata guguwa ta taso za ka lafa kai kana da sai kan ba abin da ya taba ka sannan yace wa in shi ta kulta in ka ga dama ka ce إن ذلك اتخاذ كان على الكهف فوق الجبل الذي هو فيه wannan abin nan masallacin da suke cewa za su yi ba wai za su yi shi a makabarta bane za su yi shi akan kogo ne kan kogon da dutsen da kogon yake cikin sa wa fi khabar mujahid anna al-malik tarakahum fi kahfi wa bana ala kahfi masjidan wa hadha aqrab li zahir al-lafz kama la yakhfa a labarin mujahid a wata ruwaya daga cikin ruwayoyin da aka samu na kissarsu shine cewa shi wannan sarki ya bar su a cikin kogon su yadda suke saboda haka a can wajen kogon kuma sai yayi masallaci ce wannan shi yafi kusa da zahirin lafazi wa hadha kulluhu inna ma yuhtaju ilayhi ala alqawli bi anna ashab alkahf matu ba'da al-ithar alayhim wannan duk bayanin ana buƙatar a yi su ne bayan an tabbatar da cewa waɗannan samari sun mutu bayan an gano su sun mutu wa amma alqawlu bi annahum namu kama namu awwalan fala yahtaju ilayhi ala makila in kuma an ce a bacci suka koma kamar yadda suke baccin su na da to kaga wannan maganar ba a buƙatar ta wa bil jumla atuqadun qul injmalan yace la yanbaghi liman lahu adna rushdin an yadhhaba ila khilaf ma nafaqat bihi al-akhbar as-sahiha wal athar as-sariha yace ga wanda duk Allah ta'ala ya bashi shiriya ko ya take bai kamata ya je ya rike wani abin da ya saba wa abin da suke ingantattun hadisai waɗanda suke fili ƙarara suka zo da shi ba ya rike wannan aya bisa halaccin yin masallaci akan kabari fa inna zalika fil riwayati gayatun yace wannan ya kai matuƙa gaba ta wa fi qillatin annuha nihaya kuma ya kai matuƙa ga rashin hankali wa qad ra'aytu man yubihu ما يفعله الجاهلة في قبور الصالحين من أشرافها وبنائها بالجس والآجور وتعليق القناديل عليها والصلاة إليها والطواف بها واستلامها والاجتماع عندها في أوقات مخصوصة إلى غير ذلك محتجا بهذه الآية الكريمة ما لن يجي ناقة wasu wadanda suke halattawa wasu jahilai abinda suke yi a gaburburan wasu mutanen kirki min ishrafiya na ayi kabarin da tudu a gina abin nan tun wajen binne shi ayi kabarin yayi tudu sosai kun ga wannan ya sabawa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sunnar annabi shibr ake so kai wuce shibr kai wuce dani guda sanan ba a san shi yayi doro to yace akwai wanda suke yin suke yi wa salihan mutanen su sun mutu su yi musu irin wannan kabari sannan su gine shi da siminti da bulo sannan su kawo fitulu su saka sannan su zo suna sallah a gurin suna dawazi suna rungumar kabarin suna sumbata suna tarurruka a gurin lokaci bayan lokaci kuma an taba su sai su yi hujja da wannan yace to mun ga wajen jahilan da suke wannan to kaga shi a zamanin su kenan a nasu suka sun zo da dama waɗanda suke nuna haramcin haka daga ciki akwai hadisin Bukhari da Muslim wanda suka rawaito daga Aisha da Abdullahi dan Abbas suka ce yayin da mutuwa ta zo Annabi sallallahu alaihi wa sallam rashin lafiyar sa ya zo rasuwa sai ya rika daukan abin kalle yana sawa tagwa yana sawa a fuskar sa fa idza tamma biha kashafaha an wajiha idan kuma abin din ya tafi masa suma ya tafi masa sai ya bude ta wa qala wa huwa kadhalika yana cikin wannan yanayi na gargarar mutuwa sai yake cewa la'natullahi ala yahudi wa nasara Allah ya dine wa yahudi da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid wato sun mai da kaburburan annabawan su masallatai ya yuhaziru ma sanau yana gargadin al'ummar sa kar ta yi abin da suka yi haka nan ibnu hajar yake cewa to kaga wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa rashin lafiya ne wanda ba zai tashi daga gare shi ba yayin tsoron kabarin sa kada ai abinda nasara da yahudu suka yi a kaburburan annabawan su sai yake gargadi akan wannan bayan kwana biyar da yin wannan abun ya rasu Aisha radiyallahu ta'ala anha har ila yau Bukhari da Muslim sun ruwaito daga gare ta take cewa ummu habiba da ummu salama sun bawa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin wata toci da suka gani a Habasha a ciki an yi hoton hotunan da annabi Isa da na Maryam alaihi wassalam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ulaika shirarul khalq kana fihi idha mata fihim rajulun salih banu ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ce wadannan sune ashiraran mutane idan wani mutumin kirki daga cikin su ya rasu to sai su gina kabar bin masallaci akan kabarin sa wa sawwaru fi tilka suwar su yi wadannan hotunan da kuke gani ulaika shirarul khalqi inda Allah yawmal qiyamati wadannan sune ashiraran halitta a wurin Allah ranar gobe kiyama haka nan akwai hadisin Abu Huraira da shi ma Bukhari da Muslim su ruwaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qatalallahu alyahud ittakhadhu qabra anbiya'ihim ko qubur anbiya'ihim masajid Allah ya la'anci yahudawa sun mai da kaburburan annabawan su masallatayya hakanan Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Jundub shi ma yake cewa da ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam kabari kafin ya bar duniya da kwana biyar yana cewa inni abrau ila Allah an yakuna li minkum khalil ina wato kubuta zuwa ga Allah a ce a cikin ku ina da wani badadai fa inna Allah tattakhadhani khalilan domin Allah ta'ala ya rike ni badadai kamar yanda ya rike Annabi Ibrahim da a ce akwai wani wanda zai rike shi badadai cikin al'ummata da Abubakar ne sai ya ce ala wa inda man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid ce wadanda suka gabace ku sun rika mayar da kaburburan annabawan su da mutanen kirkin su masallatai ala fala tattakhidul qubur masajid da haka kan ku rika yin abin nan masallatai abin nan kaburburan ku inni anhaakum an zalika na hana ku yin haka to kaga wannan duk yana haramta maka yin haka sannan akwai hadisi su kuma da suka zo akan hana gini wato gine abin da gine makabari don haka lokaci yayi zamu zakata anan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu lada na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.